بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yau mana shida ga wata na Rabiul Akhir shekara ta 1440 hijira ta manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda kuma shine daidai da yau na ne ga wata sha uku ga watan sha biyu shekara ta 2018 miladiya. Za mu ci gaba da karatu ne insha Allah ta'ala a cikin wani littafi namu mai albarka, littafin Riyadus Salihin, wallafar babban malami Abu Zakariya Yahya bin Sharaf An-Nawawi, Allah ya ji kamalan da rahmasa. Yau insha Allah ta'ala za mu tashi ne a sabon kitabi littafi na biyar, shine Kitabus Salami, littafin da zai bayani game da sallama da abubuwan da sallama ta kunsa, yaya ake yin sallama, ladabin yin sallama, suwa ake wa sallama, suwa ba a yi wa sallama. Duk za mu ji shi insha Allah ta'ala a cikin wannan kitabu. Babi na farko a cikin wannan kitabi shine babu fadli salami wal amri bi ifsha'ihi, babin da zai bayani game da falalar yin sallama da kuma umarni na shari'a da yaɗa ita sallamar. A lafazin assalamu, malamai suka ce abinda ake nufi da shi shine aminci, ma'ana lokacin da ka ce da ɗan uwanka assalamu alaikum, kana yi masa addu'a ne Allah maɗaukakin sarki ya amintar da shi daga dukkanin wani abin ki, tsautsayi, rashin lafiya, dukkan wani abin da mutum baya so, to addu'a kake masa Allah maɗaukakin sarki ya amintar da shi daga shi. Wasu daga cikin malamai suka ce lafazin assalamu ɗaya ne daga cikin sunayen Allah maɗaukakin sarki, kamar yadda ya zo a cikin suratul Hashar, wallahu alladhi la ilaha illa huwa al-malikul quddusus salam. Suka ce assalamu ɗaya ne daga cikin sunayen Allah maɗaukakin sarki, ma'ana idan kai mutum sallama kamar kan hada shi da Allah ne subhanahu wa ta'ala, akan ya amintar da kai a mu'amalar da zaku da shi ko abin da ya kama da haka. To a takaice dai, ita sallama abace da take da asali a cikin addinin musulunci, wanda asalin fara sallama a shari'ance ya samu asali ne yayin da Allah maɗaukakin sarki ya halicci ɗan Adam na farko, shine annabi Adam alaihi salam. Lokacin da Allah maɗaukakin sarki ya halicci annabi Adam, kamar yadda hadisin ya zo a cikin Bukhari, manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace an halicci annabi Adam alaihi salam a tsayinsa zira'i 60. Farkon halitta annabi Adam, ɗan Adam na farko, zira'i 60 ne tsayinsa. In kai kiyasa zira'i 60 kaga tsawo ne mai yawa kwarai da gaske. Dan mu tsayin gaba ɗaya, don tsayin mutum a cikin mu za ga bai wuce zira'i 5 ba haka ko abin da ya kamata. To amma zira'i 60 haka Allah maɗaukakin sarki ya halicce shi. To lokacin da Allah ya halicce shi, sai ya umarce shi da ya je ya yi sallama a wasu taro na mala'iku, ko kuma ya je wajen wasu taron mala'iku da suke zaune ya musu sallama. Sai Allah ya ce masa abinda suka amsa maka da shi, to wannan shine gaisuwarka, shine gaisuwar al'umma kada su zo a bayanka. Saboda haka annabi Adam alaihi salam ya tafi je su a cikin mala'iku, ya ce musu assalamu alaikum, kawai abin da ya gaya musu kenan. malaiku suka mai masa da wa alaikum assalamu alaikum wa rahmatullah yace musu assalamu alaikum su ma sun ce masa assalamu alaikum sai dai sun kara masa da me wa rahmatullah nabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi yace to wannan shine a farkon sallama da ta gudana tsakanin annabi adam da malaiku wanda kuma ita ce ta gangaro ta taho har yanzu ita ce al'ummar musulmi suke amfani da ita wajen gaishe da junansu wanda annabi adam tsayin nan nasa na jira'i 60 manzon Allah tsira da aminci su kara tabbata a gare shi ya faɗa a cikin hadisin yace a haka ne za a shigar da kowane dan aljanna cikin aljanna a jira'i 60 ma'ana kowane dan aljanna zai shiga aljanna ne yana jira'i 60 amma tun daga kan annabi adam alaihi salam sai kuma halitta take raguwa ta zo inda muke ma'ana wanda suka zo bayan annabi adam basu kai shi tsayi ba wanda suka zo bayan su kuma basu kai su tsayi ba haka abun yake raguwa har zuwa kan mu ne muka fi kowa gajarta tunda mu ne al'umma karshe kenan Allah madaukakin sarki ya samu dace to kaga annabi adam alaihi salam shi Allah madaukakin sarki ya fara wakiltawa ya koyo sallama daga mala'iku hadisin yana gaba zamu zo makaranta shi insha Allah ta'ala kamar yadda shine uban duk wani mutum da yake rayuwa a doron kasa tun daga bayan sa har zuwa yanzu annabi adam shine abul bashar shine shugaban dan adam gaba daya to shi sa sallama ma sai ta samu asali daga gare shi saboda haka lafazin sallama ya samu asali ne kamar yadda muka yi bayani ta wannan hadisi da annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi ya kawo mana hukuncin sallama a cikin addinin musulunci shine mustahabbi ne mutum yayi wa dan uwansa sallama idan sun haɗu da shi ma'ana sunna ce mutum idan ya aikata ka zai samu lada abane da shari'a take so amma kai kuma wanda aka yi wa sallama dole ne wajibi ne akan ka amsa kamar da zamu zo mu tsakarin bayani gaba kadan insha Allah ta'ala idan mun fara bayani a cikin babu ma'ana dai a takaice hukuncin yin sallama kai a wajen ka wanda zaka fara yi abu ne mai kyau ka fara wa dan uwanka sallama abu ne da zaka samu ladansa ka fara wa dan uwanka sallama to amma shi wanda aka yi wa sallamar an dora masa wani babban nauyi wanda idan da zai shiru yake amsa sallamar nan to yayi abin da yake haramun ya saba Allah sai Allah madaukakin sarki ya kama shi akan wannan aikin da yake ina fata an fahimta wannan sallama ta assalamu alaikum sallama ce mai girma domin hatta ɗan aljanna ita ce sallamar da suke amfani da ita a tsakaninsu Allah madaukakin sarki ya ce tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam da'awahum fiha سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام واخر دعوهم ان الحمد لله رب العالمين لا يسمعون فيها لغوا الا قيلا سلاما سلاما معنى دي حتى ان الجنه غيسوا تكانن سو ايتاتشي السلام عليكم تو كونغا ابوتشي ابني دي يكي مي غيرما قوري دا غسكي الله مدوكان سركي يا سانيو مانا شي ا سكيون الامه ان محمد صلى الله عليه وسلم دون بنن غايشه دا جونن مو دمي Assalamu alaikum wa rahmatullah. Insha Allah ta'ala idan muka shiga cikin babin zamu zo mu je da al'amuran suke. Qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki yace mallan ya bude da ayoyi kamar yadda ya saba a wasu daga cikin babobi na littafin sa. Yace ya ayyuhal ladina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Dhalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا وأزكى لكم والله عليم بما يعملون ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون اللهم أكن سركيتي أتكن ونا آية تتكن سورة النور يا أيها الذين آمنوا يا قوة عندكم إيماني wannan kira ne daga Allah subhanahu wataala yake kiran dukkanin mai imani Allah ya ce la tadkhulu kada ku shiga buyutan wasu gidaje ghayra buyutikum wadanda ba gidajen ku ba ina fata an fahimta yawa to kun ga yadda aka kawo abin la tadkhulu kaga la ce wace iri nahiya shi sa kaga tadkhulu aka shafe wannan nuni din saboda me saboda wace zuwan wace ladin to shine kaidan malamai suka ce idza ja an nahyu إذا جاء النكرة في سياق النهي لا تفيد إلا الأمور دي إنك جاء النكرة تازو أتكن سياق إن دأكي هانا وانا أبو تونا هاني يشاف الدك وانا أبن دي يشاف الجنس أبن دأكي مغانا أكنسا الله يتي لا تدخلو كاغا هانيني سيتي بيوتان وانا 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 منيني نكرة هم فهمتا كاغا kada ku shiga kowanne irin gida ghaira buyutikum inda ba gidajen ku bane abin nufi idan gidanka ne to ya halatta ka shiga koda ba kai sallama ba amma abin ne da ake so kai sallama amma duk gidan da ba gidanka bai halatta ba ka shige shi hatta tasta'anisu abin na farko sai ka nemi izini har sai kun nemi izini shine isti'nasi wa tusallimu ala ahliha abu nabi kuma ku yi sallama game da iyalan gidan da za ku shiga din abu nawa ne abu biyu Allah madaukake sarki ce baya halatta ko kuma dukkanin mutumin da yake ya imani to kada ya shiga wani gidan da ba gidansa ba har sai yayi sallama kuma ya nemi izini to wanne ake fara gabatarwa sallama ko neman izini ha sallama ake fara gabatarwa haka ne kamar yadda wasu nassosi suka nuna kace assalamu alaikum na shigo ina fatan fahimta neman izinin kuma kala kala ne ya danganta da urfin mutane ya danganta da urfin mutane aka ce urfi shine kamar yadda mutane suka saba wajen neman izini wannan neman izini shine kai kankosa kofa haka ne idan ka kankosa za a ce waye sai ka ce ni ne kamar yadda yake a shari'ance baya halatta a tambaye ka a ce waye ka ce ni ne to kaiwa yawa sunanka zaka fada ka ce ni ne wani sai ka fada sunanka shine abin da yafi dace ba daidai bane a tambaye ka a ce waye ce ai ni ne kaiwa ni ne mana kaga wannan kuskure ne yan uwa dole dai idan aka tambaye ka aka ce wane ne sai ka ce ni ne wane ka ce to shikenan shigo shikenan an baka izini idan zaka shiga sai ka ce assalamu alaikum wa rahmatullah anan kaga neman izini ya riga yi me ya riga yi sallama amma irin idan sallama kai aka amsa maka assalamu alaikum wa alaikum salam na shigo eh shigo shikenan kamar da wannan hadisi sun tabbatar da haka babban sahabi Abu Musa al-Ash'ari wata rana ya je gidan sayyidina Umar lokacin halifancinsa saboda haka sai ya sallama a gidan sayyidina Umar har sau uku sayyidina Umar bai amsa ba bai kuma fito ba saboda yana wani uzuri saboda haka sayyidina Umar bayan ya gama abin da yake sai ya tambaya ce ai kamar na so na ji muryar Abu Musa al-Ash'ari a waje aka ce eh ai baka amsa bane ya juya sai ya fito ya biyo bayansa yana biyo bayansa ya ce me ya faru kai sallama kuma sai ka juya ka tafi yace eh ai baka amsa bane manzo naji manzon Allah ce tsira da abinci tsara tabbata a gare shi neman izini sai uku ake yi assalamu alaikum sai ka dan dakata assalamu alaikum sai ka dan dakata duk babu responding assalamu alaikum shikenan sai ka juya ka kada kanka tafiya an fahimta haka ake addinin musulunci ka'ida kenan idan kai sallama sai uku ba amsa ba to juya ka tafiya ba daidai bane kace ka zaɓo ba gidan mutane kai ta kwada min sallama wani sai 30 a lokaci guda ba daidai bane idan kai daya kai biyu kai uku ba amsa ba to shikenan ko dai ka koma gefe ka jira ko kuma kai tafiya ka dawo wani lokaci shine shari'a banda shari'a ta tsara lokacin da Abu Musa al-Ash'ari ya gawa sayyidina Umar wannan magana sai sayyidina Umar ya ci kwalarsa yace to wallahi sai ka gaya min wanda zai baka sheda akan tabbas annabi ne faɗi wannan magana ce ban yadda ba saboda Abu Musa al-Ash'ari yace wannan magana ai magana ce mai sauki mu tafi suna tafiya suka samu tawaga ta mutanen Madina wanda a cikin su akwai sabon annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da yawa ana zaune sai Abu Musa al-Ash'ari ya ba su labarin abin da ya faru tsakaninsa da sayyidina Umar cewa ai gashi ga hadisin da ya gawa sayyidina Umar amma sayyidina Umar ya ce sai ya kawo masa wanda zai shaida akan wannan dukkan mutanen da suke zaune sai suke mamaki suka ce a wannan abu ne tunani a cikin amma baraka ji wanda ya fi karancin shekaru a cikin shi zai ba da shaida sai aka tashi Abu Sa'id al-Khudri a lokacin shi ne karami a cikin su aka ce ba shi shaida ya tashi ya tabbatar da sayyidina Umar cewa ya ji shi kansa manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya faɗa haka ina fata an fahimta sannan sai sayyidina Umar ya saki Abu Musa al-Ash'ari ya ce wallahi duk mas'alar kasuwanci da abuwa dai sun shagaltar da mu ba mu ji abuwa da yawa daga bakin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi to kaga wannan abin da yake nunawa shine me annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya shar'anta mana idan ka je neman izini gida ko wajen wani ɗan uwa sau uku ake neman izini idan ka nema sau ukun nan aka baka dama sai ka shigo idan kuma kane ba ba a baka dawa ba shikenan sai ka juya ka tafi haka nan akwai hadisin da Abdurrazzaq ibn al-Hammam as-San'ani ya rawaito a cikin musannab nasa akwai sabi Sa'd bin Ubada. Sa'd bin Ubada annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya je gidansa. Da ya je gidansa yayi sallama sau daya. Sa'd bin Ubada yana jin murya annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi, ya gane wannan annabi ne, sai ya amsa sallamar a cikin sa, amma annabi bai ji ba. Ce assalamu alaikum, ce wa alaikum assalam, bai amsa ba. Amma manzon Allah ya ji sallallahu alaihi wasallam bai ji ba tunda yana waje. Annabi ya ce wa assalamu alaikum, ya karanta wa alaikum assalam a cikin sa, manzon Allah bai ji ba sallallahu alaihi wasallam. Shi abin da yake dauka ba ai me ba, ba amsa sallamar sa ba. Da ya fadi ta uku sai ya juya ya tafi. Sa'ad sai ya fito da gudu ya biyo bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai ya rasulullah ya ka juya ka tafi, sai to ai nayi sallama sau uku ba amsa ba. Sai ya manzon Allah, ai duk sallamar da kake na amsa, amma na amsa ne a hankali yadda ba za ka iya ji ba. Nayi haka ne domin albarkar sallama ka ta mamaye gidana gaba daya. Shi sa ne shi biya rasulullah. Saboda haka manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi, ya dawo suka shiga gida tare da Sa'ad. Yawa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi, gara ta baki manzon Allah ya ci abinci. Amma Allah shi dai a yanayin yadda ake neman izini kamar yadda wannan ayat ta bamu, shine ana neman izini ne sau uku. Ya ayyuhal ladhina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Sannan malami suka ce idan ka tashi neman izini a gidan mutum, ba a so ka je ka tsaya masa a bakin kofa kai tsaye ta yadda da an bude gidan zaka rinka hango gidansa, ko kuma ka je ka rinka leka masa gida. Manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi baya haka. Yakan tsaya ne a bangaren dama na bakin kofa ko bangaren hagu na bakin kofa, ta yadda ko da kofa aka bude ba zai ga abin da yake gidan ba. Ya nemi izini gurgurdan yadda zai nemi izini, idan ka fito shi, idan baka fito ba, kamar yadda muka ji sai ka dakan sai tafiyar sa. Amma ba daidai bane zaka nemi mutum ka je ka tsako bagiran sa kana malika mai gida. Wannan haramun ne yanguwa cikin addinin musulunci. Shi yasa wannan hadisi ingantacce manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake cewa, hadisi yana cikin Bukhari da Muslim. Idan da zaka leka mutum gida ya dauki tsakuwa ya jefe ka, idan kai tsiyaye babu diya babu komai, babu kisasi ba diya. Ya tsaya yadda me banza. Ina fata an fahimta. Saboda haka ba daidai bane ka je ka rinka leka mutum gida. Yadda ake neman izini shine sai ka tsaya daga gefe. Ka tsaya daga gefe ka nemi izinin ka gargwado da zaka iya, shikenan kuma ya fito ku tattauna ko abin da ya kamata ka. Amma ka je ka rinka leka mutum gida, wannan haramun ne, baya dacewa a cikin shari'a ta musulunci. Wa qala ta'ala, Allah madaukakin sarki ya faɗa a cikin aya ta biyu, fa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyatan min indillahi mubarakatan tayyiba. Wannan aya ita ma tana cikin suratul Nur. Allah madaukakin sarki yace, fa idza dakhaltum buyutan, idan za ku shiga gidaje, fasallimu ala anfusikum, to ku yi sallama wa kawunanku. Ya za a yi mutum yawa kansa da kansa sallama, shi ne malamai suka ce abinda ake nufi, fasallimu ba'dukum ala ba'd. Ina fatan fahimta. Ma'ana sashinku yayi me? Yayi sallama wa shashi. Idan gidanka ma za ka shiga, to ka yi wa iyalinka sallama. An fahimta? Saboda ita sallama alal aqalla abu na farko bayan amincin da yake cikinta, shi wanda kake wa sallama za ka ba shi dama, idan akwai abinda baya so ka gani ya kauda shi. Haka ne? Idan akwai yanayin da yake ciki ya sauri ya gyara. Ina fata an fahimta. Yawwa, bai kamata ka rinka faɗowa koda gidanka ne koda matanka ne, ka rinka faɗo musu ba kawai sai da su ganka tsaye a kansu. Ba daidai bane wannan. Koda gidanku ne, koda ɗakin mahaifiyarka ne, koda ɗakin mahaifinka ne, kai sallama assalamu alaikum sai ka dakata. Idan ya ji ya amsa wa alaikum salam, ya yi shuru, ba fa shiga yake ba ɗan uwa, sai ka ce na shigo. Shigo mana shigo, shikenan, shi ne abin da ya kamata. Amma galibi yanzu idan mutum ya fi wani suka ji ana haba da Allah, wani suka ce baƙo, kai ka fi abin nan, sai ka zo ka tsakana ta kwaɗa sallama, sai ka ce wani baƙo ka shigo mana. Ba daidai bane wannan. Idan lokacin da kake ce masa ya shigo sai ka ce baƙo, kana cikin shiri. Wani lokaci kuma zai zo same ka baka cikin shiri kuma ya faɗo maka. Kowane ɗan adam akwai yanayin da baya so a ganshi a cikinsa. ‘Yan uwa ba haka bane? Kowa ba zai so a ganshi a cikin wani yanayi ba. To amfani neman izini kenan da sallama. Ko da a gidanku ne akwai yara duk wannan, kawai kana cikin ɗaki sai dai ga yaro ya faɗo. A haka irin wannan, saboda galibi iyaye ba ma ƙoƙarin koya wa yara tarbiya irin wannan, sai yaro ya faɗo ɗaki ya je ga iyayensa a yanayin da bai kamata ba. Ba haka bane? Haka ne.
sai kuma yaro ya kaba da labari tunda shi ba shi da waye bai san komai ba sai ya kaba da labari to amma idan ka koya yaro neman izini alal kalla kada ka sake ka ƙara shigowa sai kai sallama idan kana cikin daki sai yaro ya shigo kawai sai ya fado maka to sai ka tsaya sai ka kai masa magana zai fara magana sai ka dakatar da shi fita ka je kai sallama shikenan idan ya fita sai ya sallama sannan a koya masa yadda ake neman izini assalamu alaikum na shigo haka zaka rinka cewa sai an baka dama sannan ka shigo shi sai ka ga a cikin wannan suwar da ta nur Allah madaukakin sarki ya ware wasu lokuta guda uku wanda yace hatta yaya da bayi bai kamata su rinka shiga gida ko su rinka shiga ɗakin da iyayensu ko kuma su gidansu suke ba me yasa saboda irin wannan yanda muka faɗa ayyuhal ladina amanu liyasta'abinkum alladhina malakat aymanukum walladhina lam yablughul hulma minkum thalath marrat yace min qabli salatil fajri wa hina tabauna thiyabahum thiyabukum wa min ba'di ومن بعد صلاة العشاء سيتي ثلاث اورات لكم waɗannan lokuta guda uku to al'aura ne galibi a lokacin mutum yake dan kwanciya ya dan huta ya cire kayan sa ya rataye su to bai kamata a ce yaro yana ganin uba ko uwa a cikin kowane yanayi ba wannan yana koyawa yara fitsara da rashin kunya bai kamata ba yadda wasu ba sa gane irin wannan abinda sai dauka ai kawai dana ne kamar daga jikina in yaro ya fara wayo lura ake da shi lura ake da yanayinsa shi sa ga addinin musulunci ya ce idan yara suka fara tasowa da zarar sun yi shekara 10 a umarce su da sallah idan sun ki a buge su sannan kuma a raba wajen shimfiɗar su da namiji da mace sai a raba wajen shimfiɗar su haka ake kai ga ɗakin kucan kai ma ga ɗakin kucan amma yaro ya kai shekara 10 ku duba yaro ɗan shekara 10 galibi abin bai gama hankali ba amma tun daga lokacin ya kamata a yi mai a fara raba su amma sai ka ga yaro shekara 15 sai wasu ma sun girma tare suke kwana saboda Allah ba dole a ga abin da ba a bukata ba gashi kuma an su katuwar TV plus ma an like musu a jikin bango gashi an sa musu katon kwano a sama da dish sai inda sai ga dama za su ka musu kallon da wa da kanwa da kota kanwar tasa suna kallon abin da sai ga dama gashi nan su kuma tare suke kwana saboda Allah wannan wace irin barna ce komai zai iya faruwa to shi yasa addinin musulunci duk wani abin da ya shafi tsari na tafiyar da rayuwarmu yadda zamu zauna lafiya mu akan kanmu ƴaƴanmu su zauna lafiya al'umma ta zauna lafiya gaba ɗaya addinin musulunci ya bullo mana da shi Allah madaukakin sarki ya bamu dacewa to Allah madaukakin sarki yace fa idza dakhaltum buyutan idan kuka shiga gidaje fa sallimu ala anfusikum wa kanku da kanku sallama mai gida ya sallama mata gida ita ma ta sallama tahiyatan min indillahi gaisuwa wacce take daga Allah madaukakin sarki mubarakatan mai albarka tayyiba kuma mai tsarki ita sallamar da ake yi kenan wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace wa idha huyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha Allah madaukakin sarki yace idan aka gaishe ku da wata irin gaisuwa fahayyu to kurama gaisuwar da aka yi muku ku mede gaisuwar da aka yi muku bi ahsana minha da mafi kyawun gaisuwar da aka yi muku an gane auru duha ko kuma ku yi irinta Allah sa an fahimta ko kuma ku yi irinta shine malamai suke cewa kayi ƙari akan gaisuwar da aka yi maka wannan abu ne da yake mustahabbi amma ka dawo da sallamar da aka yi maka shi kuma wajibi ne ina fata an fahimta abu ne guda biyu fahayyu bi ahsana minha mafi kyawu kenan auru duha ko kuma ka dawo da ita assalamu alaikum to dole ne a lokacin wajibi ne ka ce wa alaikumus salam an fahimta ko kuma wa alaikumus salam wa rahmatullah ina fata an fahimta assalamu alaikum wa rahmatullah shine mai fara sallama ya fara maka da shi kai kuma dole ne a lokacin ka ce masa wa alaikumus salam wa rahmatullah ko kuma wa rahmatullahi wa barakatuhu haka ne kuma idan yace maka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ya ma me gaba ɗaya kenan kai ma sai dai ka ce me wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu shine abin da ya kamata daga wannan kuma babu wani lafazi da ya dora akan wannan wanda yake da falala babu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu shikenan ka ba me abin gaba ɗaya babu abin da yake sama da wannan zamu zo mu ji idan kai sallama me kake samu to kamar yadda ne mana bayani a Imam al-Bukhari ya fitar da athar a cikin littafin sa Adabul Mufrad daga babban tabi'i Al-Hasan ibn Al-Hasan Al-Basri yake cewa at-tasallamu tatawwu wal radd fariida, yin sallamar ita akan kanta wannan abu ne da yake tatawwi, in kai shi zaka samu lada mustahabi ne, amma wal radd mayar da sallamar fariidatun farilla ne idan ka bari sai Allah ya kama ka. Ina fata an fahimta, saboda kaga galibi abin da yake faruwa shine wasu akan yi musu sallama sai mutun ya ki mayarwa, ko kuma alal kallal koda bai ki mayarwa ba sai ya ce maka barka dai, ba haka bane, sannan ka dai ka ta karkare fa ka ce da mutun assalamu alaikum sai ya ce maka barka dai, wallahi ya cuce ka kware da gaske, assalamu alaikum ya ce maka me wannan barka dai, to kaga shi wanda ya ce maka barka dai wallahi ya samu Allah sai Allah ya kama shi akan wannan abin da an fahimta, da zaka zo kai ka wuce baka ce masa assalamu alaikum ba, baka da laifi, sai dai ka bar abin da yake falala shine baka yi abin da zaka samu lada ba, an fahimta, amma idan har ya gaya maka to dole ne ka amsa. Shi sa ɗan uwa ina ba mu shawara, duk yadda kuke da mutum dai ɗan uwanka ne musulmi yake masa ya maka sallama to dole ne ka amsa, duk wani baka wajituwa da shi baka kaza da shi duk wani ka zubar da shi a gefe, yanzu abu ne da yake umarni ne Allah kake bi da manzon sa ba shi ba, ba haka bane, in ya so in ka amsa sallama sai ka je ka ci gaba da cin magani da kufula da sauransu, amma dai yanzu ka ba Allah madaukakin sarki assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah, shikenan ba ka fita ba ka fita, amma saboda baka jituwa da mutum sai mutum ya ce maka assalamu alaikum ka kawo da kai, wannan irin taurin kai ne, mutum ya ce maka assalamu alaikum ka me banza, haka Allah madaukakin sarki ya ce wala tusair khaddaka linnas, kada ka rinka dagawa dan uwanka kumatu, ka rinka dagawa mutane kumatu, ma'ana shine me mutum ya maka magana kai banza da shi ko ka zuciya kai banza da mutane, wannan ba daidai bane. Allah madaukakin sarki yace idan aka gaishe ku da wata gaisuwa wajibi ne ku amsa da irin ta ko kuma da wacce ta fita, shi sai Imam Al-Qurtubi a cikin tafsirin sa karkashin wannan ayar sai yace malamai duka sun hada akan yin sallama abin ne mai kyau mustahabi ne, amma dawo da ita sallamar wannan kuma wajibi ne dole ne, ya kamata mu fahimci wannan da kyau, ya kamata mu fahimci wannan da kyau, kai idan kai sallama zaka samu lada tare da cewa ba wajibi bane akan ka, amma kai da aka yi wa sallama fa dole ne sai ka amsa, wannan kuma baya nuna cewa tunda an ce maka sallama ba wajibi bane ka rinka wucewa baka yin sallamar, shi ma wannan kuma kuskure ne, me yasa wannan zai iya jawo kuma gaba da iya tsakaninka da mutane, ba haka bane, duk wanda ka wuce sau daya sau biyu sau uku baka yi masa sallama me zai dauka, yawwa, to kaga kuma kai ka zawo kanka alal kalla, sannan zai rinka kallon ka a matsayin wani mutum da ko baka san sa ko kana da wani kulli a tattare da shi, saboda haka zai jawo gaba da kiyaya tsakanin al'umma musulmi, wanda kuma duk abin da aka san zai jawo gaba da kiyaya ka'ida ta shari'a shine kawar da shi ake, kawar da shi ake, zamu zo mu karanta hadisin da Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake gaya mana cewa sallama tana ɗaya daga cikin sirri da sanadarin abin da yake haifar da soyayya tsakanin al'umma musulmi, Allah ya sa mu dace. Aya ta ƙarshe wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki ce hal ataka hadithu dhayfi ibrahim al-mukramina, Allah madaukakin sarki yake gaya manzon sa tsira da aminci tsara tabbata a gare shi hal ataka hadithu dhayfi ibrahim al-mukramina, shin labarin bakin annabi ibrahim masu girma ya zo maka, shin baka san labarin bakin annabi ibrahim ba masu girma, kamar manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace ban sani ba ya ubangiji a bani, sai Allah yace id dakhalu alayhi, tun yayin da suka shigo wajen annabi ibrahim su bakin nasa kenan, faqalu salama, sai suka ce masa aminci ya tabbata a gare ka, qala salamun qaumun munkaruna, sai yace kuma aminci ya tabbata a gare ku, amma sai dai qaumun munkaruna mutane ne da ban gane ku ba ban san ku ba, an fahimta, amma saboda karamci da girmama bako irin na annabi ibrahim sai Allah yace faraga ila ahlihi fajaa bi ijlin samin, baki ne fa bai san su ba yan uwa sun zo wajen sa, ba dai wajen sa suka zo ba kawai shikenan, da sai ga sai ya zauna da su kawai sai koma wajen iyalin sa, kankace mai kawai sai gashi an je an ga so dan maraki guda an kawo musu dan maraki fa guda an je an ga so su, Allah yace bi ijlin samin mai kitsewa ba ma wai rarami ba rarami annabi ibrahim ya samu ba, sai da aka samu kitse wanda ya bannan dan maraki wanda ya koshi, sannan aka ga so aka kawo musu dinnasin, da ya tura musu ya kai musu zuwa gare su ya ga sun dauki hannu ba sa ci to shine sai Allah ya ce fa awjasa minhum khifa sai tsoro ya kama shi da suka fahimci tsoro ya kama shi sai suka ga masa cewa su mala'iku ne daga Allah madaukakin sarki Allah ya turo su ne su je su halakar da mutanen annabi Lutu shine suka biyo su masa bashara shi kuma zai samu da a lokacin matarsa Sara ta shafa shekaru ta tsufa babu da ina fata an fahimta har shine tana jin su suna tattauna cewa ai Allah madaukakin sarki ya ce matarka za ta haihu tana gefe sai Allah ya ce wa mar'atuhu qa'imatan fadhahikat fabasharnaha bi isaq wa min wara isaqa yaqub har take cewa a alidu wa ana ajuzun wa hadha ba'di shaykha in hadha la shay'un ajib tace yanzu zan haihu bayan na tsufa mijina shi ma ya tsufa tukuk kai wannan abin mamaki ne ata'ajabina min amrillahi kina mamaki ne daga lamarin ubangiji rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait kuma Allah shi yadda shine mala'iku sun zo wa annabi Ibrahim a siffarwa siffar mutane haka ne sun zo masa a siffar a mutane to annabi da suka zo abin da suka ce masa shine salama aminci ya tabbata a gare ka shi kuma sai ya ce masa salamun shine malamai daga cikin malaman da suke bibiyar abin da ya shafi larabci suka ce sallamar da annabi Ibrahim ya amsa musu ta fita su cika dan su kunga cewa suke salaman da nasaba ko wanda aka kaddara wani abu nusallimu alayka salaman nusallimu alayka salaman shi kuma sai ya ce musu alaykumus salam shine assalamu dinnan alaykum salam ba'ana jumla ce ismiya wanda jumla ismiya tafi me jumla khabiriya karfi ina fata an gane saboda haka malamai suka ce amsar da annabi Ibrahim ya ba su tafi tasu sallamar karfi malla sai dai mala'iku sun yi sallama annabi Ibrahim ya amsa musu ashe sallama ba mu kadai muke yi ba mala'iku ita suke ina fata an fahimta yawa to kai tsaye sai mu shiga cikin babu hadisi na farko a cikin babun wa an abdullah bin amr bin al-as radiyallahu anhuma an karbo daga babban sahabi abdullah dan amr dan as yarda Allah ta kara tabbata a gare shi da mahaifinsa anna rajulan yace hakika wani mutum sa'ala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ya tambayi manzon Allah tsira da aminci su kara tabbata a gare shi me ya tambaye shi shine ayyul islam khairu wannan musulunci ne fa alkhairi me yake nufi da wannan wannan ayyuka ne wannan dabi'u ne wadannan abubuwa ne a cikin addinin musulunci suka fa alkhairi to bari ku ji abinda manzon Allah ya gaya masa tsira da aminci su kara tabbata a gare shi qala sai yace tut'imu ta'ama ka ciyar da abinci wa taqra'u salama ala man 'arafta wa man lam ta'rif sannan ka rinka yin sallama ga wanda ka sani da wanda baka sani ba ina fata an fahimta abu na farko manzon Allah ya ce masa tsira da aminci su kara tabbata a gare shi tut'imu ta'ama ka ciyar da abinci ka ciyar da abinci a ka ciyar da abinci gawa ga mabukata shine sai malamai suka ce wanda ya fi cancantar ciyar da shi gare ka shine wanda kake daukar nauyin su ina fata an gane na farko shine wa matanka da ƴaƴanka da kuma iyayenka wannan su ne wanda ciyar da su yake wajibi dole ne tilas ne a kanka sannan sai ka gangara kuma wanda suke na jikinka na jini kannanka yayyanka ƴan uwan mahaifiyarka ƴan uwan mahaifinka da sauransu idan abin ya ragu har yanzu zaka iya to sai kuma sai a tunkuda shi waje ina fata an gane wannan ita ce cewa saboda wato yan uwa abin da yake faruwa shine yanzu galibi da yawa daga cikin mu suna ciyar da iyalansu mutum zai je ya sha wahala ya kawo abinci gida a ci ƴaƴansa su ci matansa su ci yan uwansa ma su ci amma shi abin da yake gani wannan abin wani abu ne na wajibi yake saukewa ba sadaka yake yi ba amma idan aka dauki abinci wani lokaci aka fita waje ko aka ba makwata sai ga yana manna saboda yayi sadaka ba haka bane to dan uwa dukkanin loma guda daya da ka dauka ka ba danka ya ci ko mataka ta ci sai an baka ladan sadaka akan sa ina fatan fahimta loma daya da mataka ta ci ko danka ya ci sai ka sama ladan sadaka akan sa a shi kaga gowar ya kamata su aure kenan ko saboda ciyar ba ware da gaske saboda nafaka ita kanta da kuke gani ba karamin alkhairi bane to shi sa ka fara ciyar da wanda yake kusa da kai ko iyanan ka tsaya to kai abin da ya dace iya abinda ka mallaka kenan zaka iya ciyar da kanka ka ciyar da wanda yake tare da kai to kai an fahimta kada ka hana kanka ka hana iyalinka ka dauka ka je kai waje wannan san gwaninta ne ina fatan fahimta ka tozarta abinda yake wajibi akan ka je kai abinda yake ba wajibi akan ka so haka idan abin yayi rara kuma za a iya fita da shi sai waje sai a fita da shi Allah madaukakin sarki ya samu dace sannan abu na biyu shine kai sallama ga wanda ka sani da wanda ma baka sani ba saboda kaida sallama ita ana yi ne dan ibada dan neman lada ba ana yin ta bane dan sanayya saboda na san ku in ka zo ta majalisa sai ka ce assalamu alaikum wancan ku ban san su ba sai kai gum sai ka wuce ba haka bane ana yin sallama ne saboda ka samu lada lafazin sallama kai ka ce assalamu alaikum sai ka kawo ranka ibada kake yi ashe ka kai ka ci riba haka ne sawa'un wanda kai wa sallama ya amsa ko bai amsa ba kai dai ba lafazin ya fita daga bakin ka ba ladan da ake bukata insha Allah ta'ala ka samu shikenan ka ci riba shi sa idan kai wa mutum sallama ya ci magani ya bata rai gowa in ka dawo ka kare masa kan fahimta in ka je ka dawo ka kare masa ba shikenan ba kai me yasa kake wannan ibada kake yi ibada kake ba ruwan kai amsa ko amsa kai kai ka kawo assalamu alaikum wa rahmatullahi kai ci gaba da tafiya ba shikenan ba abin da ya kamata kenan amma sai malamai suka ce banda arna ko yahudawa saboda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce la tabda'ul yahuda walan nasara bisalami kada ku fara wa yahudawa ko nasara da sallama kada ku haɗu da su ku fara musu sallama amma a ƙarshen hadisi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce idan ku haɗu da su a hanya ku takure su a gefen hanya me wannan yake nufi idan ka taho wani arni ya taho shi ma to kada ka matsa masa sai shi ya matsa maka saboda wallahi izza wallahi rasul wallahi mu'minina ba haka bane izza tana wajen Allah da manzansa da kuma mu'minai saboda haka bai kamata a ce idan arni to kai zaka matsa shi wuce ba a kai ma kai banga banga ina fata an fahimta yawa saboda haka idan bayhudi ne ko ba nasari ya taho to ba zaka matsa masa ba sannan kuma ba zaka fara masa da sallama ba to amma abin tambaye idan ya maka sallama shi ba yace maka assalamu alaikum sai ka amsa sai ka amsa amma sai malamai suka ce idan abin sallama da ta maka bata gama fitowa ba kamar su da irin sallama da suke wa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da wasu daga cikin musulmi abin da suke ce musu assalamu alaikum kun san ma'ana assalamu halaka halaka mutuwa ta tabbata a gare ka halaka ta tabbata a gare ka to kaga ne ka zo ka ce da mutum assalamu alaikum wani zai gane ba zai gane ba shi zaba ta rana manzon Allah suna tare da na Aisha tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wa radiyallahu anha sai yuda suka shigo suna shigo suka ce assalamu alaikum suka ce halaka ta tabbata ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ya ji abin da suka faɗa sai ya ce musu wa alaikum kawai shikenan wa alaikum kuma haka an gane abinda kuka faɗa mun kuma haka na Aisha ita kuma da taji sai ta ƙara haƙuri sai ta kasa haƙuri sai ta hausu da abin nan tsinanu ɗan ƙun alade da karnuka da sauran su ka zana sai ta musu annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce mata kwantar da hankali ki kwantar da hankali ki sun la ga abinda suka faɗa ba manzo Allah ya ce mata ni ma baka ji abinda na yi musu da martani ba manzo Allah ya ce ai babu wani abu da ta husasawa za ta shiga cikinsa face sai ta ƙawata shi amma tsaurarawa da tsananta babu abin da ta shiga cikin sabacin sai ta lalata shi saboda haka idan baka gama fahimtar abin da yake ce maka ba to kada ka yi masa da sallama sai dai shi maka ce masa wa alaikum an gane idan baka fahimci abin da ya gaya maka baka ce masa wa alaikum kawai shikenan ma'ana abin da kake nufi duk abin da ya faɗa shi ma irin sa kamar zagin bahaushe ne ka zage sai ya ce kai ma haka kaga shi dai bai zagin ba ka dora masa ashar sai ya ce wai kai ma haka ma'ana shi dai bai du a sharɗin mata hudu daga bakinsa ba amma kuma kai ma abin da ka faɗa wai kai ma irinsa to haka amma idan abin ya fito fili ya ce maka assalamu alaikum ka ji lafazin ya fito fili to kai ma wajibi ne ka ce masa me wa alaikum assalam ka amsa masa babu lafi ka amsa masa saboda kamar addu'a kake masa cewa Allah ya shiryar da kai Allah ya shiryar da kai in ya shirya ai ba addinin musulunci ya samu karuwa ba abin da ake bukata kenan ai wai ba so ake da arnanna wai gaba daya Allah madaukakin sarki ta tara sai ya sa a cikin wuta ba ba wai shine abin da ake bukata ba a idan so zai zama samu duk musulunta ba abin dadi bane abin dadi ne shi zan kada ka taba sawa a cikin ranka wai kana munna za a sa wani a wuta kada ka taba wannan ba ai wa Allah madaukakin sarki haka ko da shi ka rinka mutane fatan alkhairi kai wa kanka hatta wanda ba musulmi ba in zaka iya kai masa addu'a Allah madaukakin sarki ya shiryar da su kada ku manta ina ji a bayan makaranta hadisin wani mutum mai saban Allah ne kullun zai zo ya wuce wani ya masa nasiha kullun zai wuce wani ya masa nasiha wata rana sai shi wanda yake nasiha ya gaje ce kai wannan wallahi Allah ba zai gafarta masa wannan dan wuta ne irin abin da mutane suke yanzu gangancin da mutane suke ce wallahi wannan dan wuta ne shine sai Allah madaukakin sarki ya fada wa manzansa tsira da amince tsara tabbata a gare shi man zalladhi yata'alla alayya wane ne yake ci min alwashi Allah akbar li fulani bazan gafarta wani ba yace faqad ghafartu lahu na gafarta masa wa ahbatu amaluka shi kuma aikin wancan gaba ɗaya na lalata shi shi wanda aka ce ba aka gafarta ba Allah yace ya gafarta masa duka abin da ya yafe masa a wa ake abin ne ba Allah bane to ya ce ya yafe baya bukatar komai shi kuma wanda yake cewa Allah bai gafarta masa ba Allah yace ya bata aikin sa duk wannan aikin da yake gani yana yi na kirki Allah yace baya so ya bata shi wuta zai sa shi shi yasa ahir din mu gaskiya da yanke mutane hukunci kana gefe kana zauna akan tebi kana yanke mutane hukunci wani dan aljanna ne wani ba dan aljanna bane wani dan wuta ne haka kana zauna akan binci babu ruwanka ba aiko kake mutane hisabi ba ko Allah madaukakin sarki annabi tsira da aminci tsara tabbata gare shi abin da ya ga masa shine fa in ma nuriyannaka ba'dhal ladina iduhum aw natawaffayannaka fa innama alaykal balagh wa alainal haka aka yi annabi tsira da aminci tsara tabbata gare shi hisabi ba naka bane kai abin da aka ce kawai shine ka isar in ka isar ka fita amma hisabi na Allah ne dukkan idan Allah madaukakin sarki ya ga dama sai ya ce duk mujiri ya yafe mana abin da muke me zai cutar da shi babu Allah ya sa mu dace saboda haka arne ko kuma kafiri ba lalle kai masa sallama ba malamai suka ce sai kuma fasiki da fasikancin sa ya bayyana ko mutumin da yake kan wani san zuciya na bid'a kuma yake bayyana bid'arsa malamai suka ce irin waɗannan ba lalle kai masa sallama ba amma idan akwai maslaha an fahimta me ake nufi idan akwai maslaha shine idan ka san wannan abin da kai musu zai taimaka wajen shari'ar su mutum ne fasiki kowa ya san shi a unguwa kowa ya san shi a layi baya tsoron yin duk wani abin da Allah ya hana a gaban mutane ba ruwan sa to irin wannan idan aka san idan aka kaurace masa aka daina masa sallama zai dawo ya shiru to sai a daina masa sallama amma idan sallamar da aka yi masa zai jawo abin da yafi wancan abin da yake barna to sai a yi masa sallama dan a jawo shi kusa ma'ana ya ga duk mutanen unguwa fa ga ba suke da shi shi ma sai ƙara abkawa cikin batan nasa ba daidai bane amma idan akwai maslaha to sai a rabu da shi a daidai masa sallama ko mutanen da suke aikata aikin sabo da sauran su wasu malamai suka ce babu laifi idan ka zo a lokacin da suke cikin saban ka wuce ka rabu da su ba sai kai musu sallama ko suka ce kuma idan aka yi musu sallama babu laifi insha Allah ta'ala Allah ya sa mu dace hadisi na gaba wa an abi huraira radiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wa sallam an karbo daga abu huraira yarda Allah ta kara tabbata a gare shi daga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi qala yace lamma khalaqallahu adama yayin da Allah madaukakin sarki ya halicci annabi adam sallallahu alaihi wa sallam tsira da aminci tsara tabbata ga annabi adam qala yace idhhab ya adam ka tafi fasallim ala ulaika nafar min al malaika ka je kai sallama a wadancan jama'a ko tawaga na mala'iku julusun gasu tan azzaune fastami ma yuhayyunaka kai saurari abin da zasu amsa maka gaisuwarka da shi fa innaha tahiyyatuka wa tahiyyatu dhurriyyatik wannan abin da zasu amsa maka da shi shine gaisuwarka shine gaisuwar zuriyarka fa qala da yaje sai ce assalamu alaikum fa qalu sai suka ce masa assalamu alaikum wa rahmatullah ina fatan fahimta kun ga ƙari shine me wa rahmatullah ko yawa fazaduhu sai manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce sai mala'iku suka ƙara akan gaisuwar annabi adam ko kuma akan gaisuwarsa wa rahmatullah da fadin su wa rahmatullah wannan hadisi muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito sai dai malamai suka ce abin duba anan shine lafazin gaisuwa idan ka ce assalamu alaikum to kai kuma zaka juya ne ka ce me wa alaikum assalam haka ne to amma nan ya ce wa assalamu alaikum su ma kuma sun ce me assalamu alaikum to shine sai malamai suka ce sun fada ne domin koyarwa gare shi ma'ana koyar da shi gaisuwar za su yi ta sagaya masa haka amma ba shine amsa gaisuwar ina fata an fahimta saboda haka idan aka ce maka assalamu alaikum to kada ka ce ai mala'iku sun ansa annabi adam da assalamu alaikum kai ma ka mimita a wa alaikum assalam shine abin da yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma wasu malamai suka ce shari'ar annabi adam alaihi salam abin da ya halatta a faɗa kenan. In aka ce maka assalamu alaikum kai ma sai ka ce me assalamu alaikum. Ina fata an fahimta. Yawwa, to amma mun tamu shari'ar tunda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da zuwansa, dukkanin wata shari'a, dukkanin wani addini yayi me yayi isfiya sai nashi shi kadai. Saboda haka sai mu dauki abin da yazo daga gare shi sai mu ringa amfani da shi. Abu na biyu, malamai suka ce wannan hadisi ya nuna mana ashe mala'iku ajsadun ne ba arwah ba. Mala'iku jiki ne kamar jikin kamar kowane irin jiki, ba ruh bane. In aka ce arruh shine abin da ake nufi kamar iska, kamar iska, kamar yadda ake cewa mala'iku aljanu iska ne. Kaga wannan duk kuskure ne, kowanne jiki ne mai zaman kansa. Sai dai kawai mu Allah madaukakin sarki ya boye mana su daga idanun ba maganin su, haka ne. Shi yasa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi, ai ya ga mala'ika jibril kamar yadda idan mun sani ko a cikin kamanninsa da Allah ya halicce shi da shi, ba haka bane? Ya ga mala'ika jibril sau biyu. Lokaci na farko shine lokacin da yake kai ziyara kogan Hira, yace wata rana ya fito sai ya ga wata halitta a tsakanin sama da ƙasa, shi baya sama shi baya ƙasa, ya tokare sasannin sama gaba daya, shine firgita ya razana ya tafi gida yaje yana zammiluni zammiluni. Ina fata an fahimta. Lokacin na biyu kuma lokacin da aka Isra'ila shi, kun ga idan ada a ce mala'ika jibril ba jiki bane, wani abu ne da yake kamar iska ko abin da ya kama da kata, zai mala'ika jibril annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi iya ganin sa, ba za ta yi ba. Ina fata an fahimta. Kun ga anan ma gashi an ce ga mala'iku a zazzaune, abin da yake a zaune, kaga sai nuna wannan menene, jiki ne. Sai dai kawai mala'iku Allah madaukakin sarki ya ba su ƙarfi da iko na rikida su zama wata siffa ta daban, ba siffar da Allah ya halice su ba. Idan suka zama irin wannan siffar, kai a matsayinka na mutum zaka iya ganin su. Mala'iku ba sa zama wata siffa kuma sai mai kyau. Shi yasa za ku ga mala'ika Jibril ya zo wa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a siffar wani balaraban ƙauye, ko a cikin hadisi na biyu, a cikin arba'un hadisi, shadidu bayadu siyabi shadidu sawadi sha'ari, haka ne ko? La yura alaihi atharu safari. Wannan mutum fa da ake kamanta shi da wannan kamannin mala'ika ne fa, mala'ika ma ba gama gare ba, mala'ika ne Jibril alayhi salam. Ina fata an fahimta. Hakanan kuma yakan yawan zuwa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a siffar wani sahabi kyakkyawa mai suna Dihya ibn Khalifa al-Kalbi, wani sahabi ne mai da Allah madaukakin sarki ya bashi kankira. Sai sahabai su zo wajen annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi, ya rasulullahi ina zaman zo wajen ka mun tarar da Dihya a zaune a gaban ka, sai ce ai ba Dihya bane, mala'ika Jibril ne. Saboda haka Allah madaukakin sarki ya ba su iko da dama, ya su iya rikida su canza su zama wasu halittun amma masu kyau, aljanu. Allah madaukakin sarki su ya ba su irin wannan iko. To amma za ka ga galibi abinda aljanu suka fi zama abubuwa ne marasa kyau, ko wani maciji, ko kare, ko mage baka, haka dai abubuwa irin waɗannan abubuwan. Duk aljanu suna rikida su zama waɗannan abubuwan, Allah madaukakin sarki ya ba su sulta a kai. Kamar yadda shi ma wancan hadisi na Iblis, manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi, ya ba wa Abu Huraira ajiyar kayan zakka. Iblis shedan ya juya daga kamannin sai zama kamannin wani tsoho, yake zuwa yake sata wannan kayan zakka. Ashe kun ga Allah madaukakin sarki ya ba su me damar rikidewa, amma dukkanin su menene? Ajsad ne, la arwah, kamar yadda malami suka faɗa. Allah subhanahu wataala ya samu dace. Hadisi na gaba, wa an abi umarat al-bara bin azib radiyallahu anhuma, an karbo daga abi umara shine al-bara dan azib da Allah ta tabbata a gare su, kale yace amarna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi sab'in, annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi umarce mu da wasu abubuwa guda bakwai, ga sunan kamar haka. Na farko, bi iyadatil maribi, annabi ya umarce mu da zuwa dubo mara lafiya. Dubo mara lafiya akwai alkhairi mai yawa a tattare da shi a gare ka, kai da kaje da kuma shi wanda aka jewa. Dukkan wanda ya tafi dubo mara lafiya kamar yana kan hanyar aljanna ne, ba haka bane? Kamar kana tafiya kan hanyar aljanna ne. Sannan idan kaje ka zauna a gaban sa, kai masa addu'a, Allah madaukakin sarki zai karba addu'arka. Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya tarbiyantar da al'ummarsa akan dubo mara lafiya, ya je da kansa ya umarci wasu ma sun je, sannan ya faɗa abubuwa da dama da mai dubo mara lafiya zai samu. Abu na farko, kai idan ka je, Allah madaukakin sarki zai baka lada. Abu na biyu, shi wanda ka jewa zai ji daɗi, sannan kuma za ka yi masa addu'a, ba haka bane? Shi yasa annabi yake cewa duk wanda ya zo mara lafiya karanta masa as'alullahi al'azima rabbal arshil azimi, ayyashfiyaka sau nawa? sau bakwai ko annabi tsira da amince tsara tabbata a gani shi ce in dai ba cuta ce ta azali ba zai tashi a shi kaga zuwansa akwai a zuwanka akwai me akwai alkhairi sannan ƴan uwansa wanda ka je wa shi mara lafiyan za su ji dadi a ransu zai kara dankon zumunci tsakanin musulmi ba haka bane duk wanda ba shi da lafiya wani tashi zai duba shi zai ji dadin wannan abin da ya masa saboda haka zai kara ƴan uwantaka da dankon zumunci tsakanin kai da wanda ya je duba ka din abu na biyu wattiba'il janaiz da kuma ban wanda ya rasu gawa raka gawa kenan nau'i guda biyu na raka gawa ko dai ayi maka sallah ayi wa gawa sallah da kai sannan aje a raka ta da kai wadannan abubuwan da ana kira su ne raka gawa idan mutum ya samu na farko za a bashi kiradi guda daya in ya samu na biyu za a bashi kiradi guda daya sai a kiradi nawa kenan biyu idan dai ka samu daga ciki kana da me kiradi daya idan sallah kawai kai zaka samu kiradi daya idan raka ta kawai kai nan ma zaka samu kiradi nawa guda daya so zaka ka hada gaba ɗayan shine abin da yafi abu na uku watashmitul atis annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi umarce mu da gaishe da mai atishawa shine idan mai atishawa yayi atishawa yace alhamdulillah shine sharɗin kai kuma da kake gefen sa ko kake kusa da shi sai ka ce masa me yarhamukallah Allah ya ji kanka Allah ya maka ba fa mutuwa yi ba Allah ya maka rahama ma'ana addu'a ce mai kyau shi kuma da ya atishawa sai ya ce maka me yahdikumullahu wa yuslihu balakum ina fata an fahimta to haka al'amarin yake wa nasr ad-da'if annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana umartan mu da taimakon mai rauni mutumin da yake mai rauni ka taimake shi abu ne zai dora ya kasa dorawa ka taimaka masa dattijan ya kasa wani abu ka taimaka masa karamin yaro ne haka duk mutumin da yake da rauni a cikin musulmi ka taimaka masa rauni na gaba ɗaya ko kuma raunin da yake nisbi ne misali a ce mutum yana da karfi a wani wajen amma wani wajen ba shi da karfi to inda ba shi da karfin sai ka taimaka masa mutum ne ya je wata ma'aikata da sauransu bai san inda zai shiga abin mai rauni ne shi a lokacin kai kuma kana da kafa a wajen sai ka taimaka masa ka shiga ka fita a yi masa abin da zai yi masa a lokacin ya dawo baka taimake shi ba ka taimake shi a lokacin shi mai rauni ne kai kuma mai karfi ne a nan wajen saboda haka duk irin raunin da zai shafi dan uwanka musulmi ana so kai ruwa da tsaki wajen taimaka masa kai ma Allah subhanahu wataala sai ya taimaka maka abu na gaba da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake umarni da shi shine wa awanil mazlumi da kuma taimakon wanda aka zalunta dama annabi ya gama nayi unsur akhaka zaliman aw mazlum ka taimaki dan uwanka da aka zalunta ko kuma shi azalim suka ce ya rasulullahi dan uwan mu dai wanda aka zalunta mun sai da zamu taimake shi mu hana azalince shi amma kai azalimi ta zai a taimake shi sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace ka kame hannunsa ka hana shi yin zalunci shine ka taimake shi ina fata an fahimta to dukkan dan uwanka da kaga ya shiga cikin zalunci in dai kana da dama da iko to ka tsaya kai kokari kaga ka fitar da shi daga cikin zaluncin nan da yake ciki ko a ina ne ko in dai kana da dama sai abu na karshe wa ifsha'i salami na kusa da karshe wa ifsha'i salami da yada sallama shine mahalli shayadin mu da yada sallama annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana umartar sabai da wannan wa ibraril muqsim shine abu na karshe da kuma barrantar da mai rantsuwa me ake nufi da wannan mutum dan uwanka ne ko abokinka ne sai ya maka rantsuwa cewa wallahi sai kai wani abu kaza to sai kai an fahimta kada ka bawushe kada abinda bawushe yake cewa ka zuba masa kasa ido misali yace maka wani wallahi sai mun je gidana yau ka ci abinci ina fata an fahimta ya rantse ko wallahi wani sai mun je gidana ka ci abinci to kada ka ce masa ka rantse to wallahi ba zan je ba to kaga waye zai ka fara a cikin ku kenan annabi yana umarta da kada kai haka idan yace wani wallahi sai kai abu kaza koda baka so ka ce to shikenan ba matsala mu je kai me ka bi umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi muttafaqan alaihi hadha lafdhu ihda riwayat al-bukhari hadisi na gaba wa an abi huraira radhiyallahu anhu qala an karbo daga sahabi abu huraira yarda Allah ya tabbata a gare shi yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace la tadkhulul jannata hatta tu'minu ba za ku shiga aljanna ba har sai kun yi imani wala tu'minu hatta tahabbu ba za kuma ku yi imanin da Allah yake bukata ba har sai kun so junan ku shine tahabbu kana san dan uwanka shi ma yana san ka ba hasada ba kyashi ba duk wani abin da yake faruwa tsakanin mu yanzu wanda wannan ɗan uwa dole ne mu tsaya mu ga kanmu gaskiya muna fama da wannan cutar wallahi muna fama da wannan cutar ba ma san junanmu babban abin da mutum hankalinsa zai tashi a kai yaji an ce ga wani ɗan uwansa ya dan matsa daga inda yake sai ya ga mutum gaba ɗaya hankalinsa ya tashi dan me wani zai yi abu kaza ba ni bane in ka ji ana labari to wani ne ya shiga cikin wani hali in ka ji ana abu kaza to wani ne wani mummunan abin ne ya faru amma wani alkhairin ka ji an zo an zauna ana murna ana taya juna murna da wahala wallahi wallahi mun faɗa cikin wannan bala'in yan uwa sai dai kawai Allah ya tsamu mu kowa baya so dan ga dan uwansa ya motsa wani da kuɗi da tsafi da asiri sai ya kawar da dan uwansa akan me akan kawai ya zo ya fishi ciniki a kusur a kasuwarsa saboda haka dole ne yan uwa kowane ɗaya daga cikin ya rinka kallon zuciya sai ne mata garan bawul babu abin da ke zamanin wannan sai hasada hasada dan me wani zai samu abin da ni ban samu ba shi ma ba shi ya ba kansa ba Allah ya ba shi idan ka ce dan me zai samu sai dai ka ce dan me Allah zaka ba shi ni baka bani ba shikenan kawai shi ya ba kansa ba shi ya ba kansa ba matsayi ne kuɗi ne mukami ne ko menene ba shi ya ba kansa ba Allah madaukakin sarki ya ba shi Allah madaukakin sarki ya ba shi idan kana so kai ma sai ka kwantar da kai sai ka roki Allah madaukakin sarki ya baka amma faɗa da shi ko yi masa tsafi ko asiri ko zuwa kai masa sharri ko kazafi duk ba zai amfana da kai komai ba ba zai kuma hana Allah madaukakin sarki ya cigaba da ba shi abin da yake ba shi ba zai hana ba to shi yasa gaskiya ya kuma ga junanmu gaskiya mu rinka gyara zuciyarmu mu rinka sanya salama tsakaninmu da yan uwanmu dan uwanka idan ba abin ko da abin sharri ne aka ji an ce wane ya aikata yi kokari dan uwa kai ka sanya kyakkyawan zato a kansa shi yasa lokacin da aka zo aka ba labari cewa Na'isha tayi abin da munafikai suka kitsa cewa tayi me Allah madaukakin sarki ya ce walaula idhi sami'tumuhu dhannal mu'minuna wal mu'minati bi anfusihim khaira wa qalu hadha ifkum bin dan me lokacin da aka ga musu cewa da Na'isha tayi kaza sai ka kawo matarka ko kanwarka ko mahaifiyarka kace idan ita ce za ta yi wannan ko sai ka ce kai wancan ai mutune kirki ce ba za ta yi ba to sai ka wa Na'isha irin wancan zaton da kai wa matarka ina fata an fahimta abin da ya kamata kenan sai ka ce wannan kire ne to amma dan me kuka yi da ku rinka yadawa to duk lokacin da aka zo aka ce maka ga wani dan uwanka yayi abin da ba daidai ba ka tsaya ka juya abin a cikin ranka da gaske ne sharri ne kazafi ne baka da tabbas to amma sai ga an dauke shi anje ana yadawa ai wani kaji abin da ya faru da shi ai an kama shi yayi kaza ai an kama shi da kaza ai haka wallahi ba ma kanmu adalci ba ma junanmu adalci kuma ba ma fadawa kanmu gaskiya sai ga mutum kamar kadan kake jira abu ya faru sai mu dan uwan kamar kyau kamar kadan kake jira ka je ka yadawa me yayi amfanin yadawa kai ba zuwa kika same shi kamar nasiha ba ba hisabi aka ba Allah madaukakin sarki ya dora ka a matsayin da zan rinka abin sa a bayanan rubuta abin da yake aikata babu wanda ya saka wannan ka ji da kanka tsakani da Allah dukkaninmu idan aka daga mu akwai wanda zai tsira babu wallahi kowanne ɗaya daga cikin mu a daga shi a bi shi duk inda yake zuwa abubuwan da yake yi a binciko shi dan Allah akwai wanda zai tsira babu amma tare da haka Allah madaukakin sarki yake suturta mu kuma idan mun mutu aka maka ne magafara Allah madaukakin sarki zai samu aljanna shi da aka wakilan to kai kuma waye kai za mu rika bibiyar junanmu irin wannan saboda haka ƴan uwa dole ne mu yawaita zikiri da karatun alqur'ani wannan shi zai taimaka wajen kwanciyar hankalinmu da kuma jawo zuciyarmu salama ta daina hikiri akan abin da ya shafi ƴan uwanmu sannan kuma da zaton alkhairi tsakaninmu bari mu junanmu zaton alkhairi kada da an zo an ga maka magana ka dauka ba daidai bane Allah madaukakin sarki ya samu dace annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya gaya mana cewa ba za mu imani ba sai mun so junanmu awala adullukum ala shay'in idza fa'altumuhu tahabbtum sai manzon Allah ya ce tsira da aminci tsara tabbata a gare shi bana shirye da kuma zuwa ga wani abu wanda idan kun aikata shi za ku so junanku kun ga duk sai muka sako ne mujimi ne ko yawwa sai manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce afshu salama bainakum shikenan ku yada sallama tsakaninku kawun kawo junanku sallama assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wannan shine abin da zai jawo mutane san juna haka ne kuma haka ne duk mutumin da yake kokarin yi maka sallama yau da kullun zaka ji alhamdulillah kana da aminci a tattare da shi haka ne koda baka shiri da shi zaka rinka jin da wannan rashin shirin da yana raguwa ko da shi ba haka bane amma duk mutumin da kullun ba ruwansa da kai ko zai dai kansa sama ya wuce dan Allah kake kallon sa da kaji an ce wani bala'i ya faɗa masa kace gwanda haka ba shi nake mutane girman kai ba ba haka bane haka ne to wannan abu ne da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake faruwa waqi'in sa abu ne da yake waqi'ul malmus yana faruwa yana faruwa duk inda ke kasance muna wa junan musulma za ga muna kauna junan mu amma duk lokacin da sallama ta yi kaura daga cikin mu to kiyayya daga ba ta za ta samu gurbin zama a wajen mu Allah madaukakin sarki ya datar da mu wannan hadisi rawahu muslim imam muslim ya fitar da shi ina so mu karasa karshen babin ne afwan an abi yusuf abdullahi bin salam radiyallahu anhu qala sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu wannan hadisi an karbo shi daga abu yusuf shine abdullahi dan salam yarda Allah ya tabbata a gare shi yace shi abdullahi dan salam dan uwa asalin sa bayahude ne ya karba addinin musulunci asalin sa bayahude ne wasu daga cikin malaman tafsiri suna cewa ayat da Allah madaukakin sarki yake cewa wa shahida shahidun min ahli min ahlihi ne ko cikin suratul ahqaf akan sa ta sauka akwai lokacin da wani bayahude ya zina da wata bayahudiya sai yahudawa suka ga in fa za su musu hukunci da abin da yake cikin attaurarsu to akwai matsala sai suka ce a kawo hukuncin wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka hukunta wajen annabi sai annabi ya ce to a kawo littafin ku da shi za a yi hukunci suka ce to a kawo ai ba matsala da aka kawo sai aka budo ayar da take bayani akan mazinaci namiji da mazinaci mace idan suka yi aure an karanto ɗaya daga cikin su kawai sai dora dan ya dansa a daidai inda aka ce a jefe su sai ya fuska sai ya rufe wajen sai aka karanta gaba aka tsallake wajen kuma aka karanta bai aka garanta gaba ba aka karanta wajen ba shi wannan Abdullahi bin Salam din da yake shi ma malami ne daga cikin Yahudawan sai ya ce kai dauki hannunka yana dauki hannunsa kawai sai gashi abu ya fito kuru-kuru manzo Allah ya ce aje a jefe su aka jefe su lokacin da ya fahimci addinin musulunci ya gane shine gaskiya ya zo ya samu manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya rasulullah na gane kai ne manzon da Allah madaukakin sarki yake wasafa mana a cikin attaura kai ne duk alamai sun tabbata a gare ka ina so nabi ka na karba addinin ka sai dai yahuda mutane ne masu sharri mutanen banza ne yace idan suka ji labari na musulunta za su zo su yi min ƙarya da ƙazafi a wajen ka yace abinda nake so da Allah ka boye ni ka kira wasu ka tambaye su ka ce waye ni a cikin su abin da ya faru kenan ya shiga dan wani waje ya buya manzo Allah ya kira yahuda ya ce waye abdullahi bin salam a cikin ku kuwa suka ce ai abdullahi bin salam mutumin kirki ne babba ne iyayensa ma manya ne kakanninsa ma manya ne suka ce jerowa kakanninka duk manya ne sai manzo Allah ya ce yanzu da za a ce muku ya musulunta kai Allah ya kiyaye shi ina karba addinin musulunci kawai sai ya fito daga inda yake boye sai ya ce ashhadu an la ilaha illallah sai ai mutumin banza ne dan mutumin banza haka sai ya rasulullah kaji abinda na gaya maka ko sai kaji abinda na gaya maka mutanen banza ne yanzu sai maka shari to shine yace lokacin da ya fara zuwa wajen annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi farkon abinda ya fara ji daga bakin sa shine wannan hadisi yace abinda ya ji annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana cewa shine ya ayyuhan nas ya ku mutane afshu salama ku yada sallama wa aqimu at-ta'ama ku ciyar da abinci wasilul arhama ku sadar da zumunci wasallu wan nas niyam ku yi sallah a lokacin da mutane suke bacci sallah da rake ne ƴan uwa tadkhulul jannata bisalamin za ku shiga aljanna kuna masa aminci yace farkon abin da ya farji daga manzon Allah kenan tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kaga ko kai ka fara da wannan kalma sai ta ratsa ka sai ta shiga zuciyarka sai kawai sai ji ta dake shi wannan hadisi rahu tirmizi wa qala hadithun hasanun sahih hadisi na karshe a gurguje wa an tufail bin abi bin ubay bin ka'ab annahu kana yati abdullah bin umar fayaghdu ma'ahu ila as-suq wannan hadisi an karbo shi daga tufail dan gidan ubay dan ka'ab cewa shi wannan tabi'i mai suna tufail ya kasance yana zuwa wajen abdullah dan umar fayaghdu ma'ahu ila as-suq sai duku su tafi kasuwa shi da sahabi abdullah dan umar قال فا اذا غدونا الى السوق اذا مكاي اسبنتي مكا تفي كاسوا لم يمر عبد الله على سقاط ولا صاحب بيعه ولا مسكين ولا احد الا سلم عليه كدوبا عبد الله بن عمر اذا سكا تفي كاسوا ان يتي با سا وچوا تا وجن وني وند يكي سقاط ني شيني كمر ماحوتي جزار ام فهمتا ولا صاحب بيعه كو وند يكي وني حركا تسيه ده سيرا كو تچنيكيا wala miskinin kai koda miskini ma da ya gani a gefen titi wala ahad yace kai kowane ne ma inda Abdullahi dan Umar ya haɗe da shi illa sallama alaihi sai ya masa sallama duk wanda ya gani ya san ka bai san ka ba ciniki kake ba ciniki kowaye sai masa sallama qala tufail shi wannan tabi'i da yake ba mu labari yace faji'tu abdullah ibn umar yawman fastatabani fastatabani ila suqi sai naje wata rana sai naje abdullah dan umar sai ne mu tafi kasuwa kamar yadda muka saba fa qultu lahu sai nace masa ma tasna'u bi suqi ya abdullah wai kai me kake da kasuwa ne me zakai a kasuwa wa anta la taqifu al bai idan muka je kasuwan nan kai fa baka tsaya dan wani ciniki ba tsaya kake ka sai wani abu ko ka siyar ba wala tasalu an as-sali'i ba kuma ka tambayar wata haja kace akwai abu kaza wala tasumu biha ba kuma ka tsaya baka sai nawa ne kudin shi ina ba dan bimta duk baka yin wannan ba dai abin da yake kai mutun kasuwa ba kenan wala tajlisu fi majalisi suqi ba kuma ka zama a wani majalisi daga cikin majalisan kasuwa domin tattaunawa akan abin da ya shafi kasuwanci duk baka ɗaya daga cikin waɗannan wa aqulu to shi yasa nake cewa ijlis bina hahuna natahaddath to yau dai ka zauna mana nan mu dan tattauna mai dan hira ko adi sai ka ba mu ƙaro fa qala sai abdullahi dan umar ya ce masa ya ababatni ya kai baban ciki me yake nufi da baban ciki shine sai ya ce wa kana qufail zabatni shi wannan atbal ya kasance mutum ne masu irin babban cikin nan an fahimta shi sa sai dan mai zambayi ce masa ya ababatni ya kai baban ciki inna ma nagadu min ajli salamin usallimu ala man laqinahu yace a wannan asubancin da kaga muna yi mu tafi kasuwa ba muna yi ne dan mu je mu siyo wani abu ko mu siyo wani abu ba muna yin sa ne kadai dan mu je mu sallama ga dukkan wanda muka haɗe shi a kasuwa ina ba ta fahimta abdullahi dan umar haka kawai yake tashi da asuba kullun ya tafi kasuwa yaje assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum rahmatullah duk inda ya wuce sai ya masa sallama idan ya gama sallama sa gaba ɗaya kuma sai ya kaɗo kansa ya dawo gida shikenan shi ya cika sosai kenan ina fatan fahimta Allah ya sa mu dace abinda muka faɗi daidai Allah madaukakin sarki ba mu ladan gaba ɗaya kuskuren da muke kuma Allah ya fi mana wannan yana cewa malam sa TV da ya wuce an ba da aiki akan nemo menene adadin wukiya wukiya dai ko wukiya daya amsa wukiya daya a ma'aunin dirham nauyin ta ya kai dirhami 40 amma a ma'auni na dinari nauyin dinari 20 wassalam na barakallahu fika abin da ya faɗa haka ne Allah ya samu dace subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka